Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauri barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Tislim muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Talata 21 ga watan Yuli shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
Duk sama da miliyan 14.7 da aka tabbatar suna dauke da cutar nan mai kisa ta coronavirus da waɗanda suka mutu 610 a nan Amurka. Masu bincike na sanar da ci gaba da aka samu na samar da ingantaccen rigakafin cutar. Tsohon dadaddan shugaban kasar Sudan Umar Al-Bashir zai gurfana a gaban kotu a yau Talata a Khartoum bisa tuhumar sa da hannu a juyin mulkin soja wanda ya dora shi akan karagar mulki shekaru 30 da suka wuce.
Kanin labaran duniya kenan. To a Najeriya yayin da ake fama da matsalar tsaro da ta'addabi wasu sassan kasar, dubun wani gungun masu yin garkuwa da mutane da fashi da makami ta cika.
Wanda aka kama akwai masu garkuwa da jama'a da yan fashi da makami da kuma yan damfara, kana kuma da masu safara sassan jikin mutane.
To dangane da batun tsaron ne dai, babban hafsan sojin kasa na Najeriya, Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai, yace samun bakin zaren wannan matsala na hannun jama'a da shugabannin ungwani ne. Kuma me masana yake cewa dangane da hakan?
Wannan kan abin da shi abinnan shugaban hafsan sojin Najeriya shi wato General Tukur Buratai ya faɗa, haka yake gaskiya ne. Su mutanen gari su ma suna da nasu laifi. Ai dama haka Hausa suke cewa idan mai daddawa da wari.
To za a ji inda ake zargin jama'a da gazawa. A jamhuriyar Nijar kuwa takaddama ce ta kaure kan wani rangadin yankunan karkara da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PNDS Bazoum Muhammad yake yi, wacce ta da kura. Muna kuma tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Duk da sama da miliyan 14.7 da aka tabbatar suna dauke da cutar nan mai kisa ta coronavirus da waɗanda suka mutu 610 a nan Amurka. Masu bincike na sanar da ci gaba da aka samu na samar da ingantaccen rigakafin cutar. Magungunan gwaji guda biyu da aka samu, ɗaya na haɗin gwiwa tsakanin jami'ar Oxford ta Britania da kamfanin sarrafa magunguna na AstraZeneca da wanda kamfanin ƙasar China CanSino Biologics ta samar, sun samar da garkuwa mai ƙarfi a jikin ɗan adam a gwajin da aka yi. A cewar mujallar Lancet ta Britania da ta wallafa wasu bayanan bincike na gwajin jiya Litinin. A halin da ake ciki a jiya Litinin, kamfanin sarrafa magunguna na Amurka Pfizer da takwaranta ta Jamus BioNTech su ma suka sanar da ci gaba da aka samu a sarrafa nasu rigakafin. Rigakafin da kamfanin na haɗin gwiwa na Oxford da AstraZeneca ne ya fi samun kulawa sosai, yayin da kamfanin ya sa hannu a yarjejeniyar samar da maganin ga gwamnatoci da dama da zarar an amince da ingancinsa kuma aka bashi izini. Kamfanin ya sha alwashin samar da rigakafin miliyan 2 na maganin. A cewar jaridar New York Times, an gwada maganin akan 'yan sa kai mutum 10,000 a Britania da Brazil da Afirka ta Kudu. Akwai kuma 30,000 a nan Amurka da ake sa ran gwajin maganin da su mako mai zuwa. Waɗannan bayanai na jiya Litinin na zuwa ne mako guda bayan da kamfanin sarrafa magunguna da ke nan Amurka Moderna ya sanar da cewa masu bincike a hukumar kula da cututtuka masu yaduwa sun samar da wani ingantaccen magani da ke matakin gwaji na ƙarshe, duk da cewa yana da alamun illa kaɗan, kasala, ciwon kai da jiki. A halin da ake ciki kuma, shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai sun cimma yarjejeniya da safiyar yau Talata ta kashe dalar Amurka $2.1 trillion a matsayin kasafin kuɗin tallafin annobar coronavirus. Yarjejeniyar ta hada da dalar Amurka $857 billion da za a bayar a matsayin bashi da tallafi ga kasashen da suka fi galabaita sanadiyar coronavirus. An cimma wannan matsaya ne bayan da aka kwashe kwanaki 4 ana tattaunawa fiye da yadda aka yi zato. Kudaukan hankali shine rarrabuwar kawuna da aka samu tsakanin kasashen da suka fi arziki da ke arewacin nahiyar da suka hada da Netherlands da Austria da suka nemi a rage ainihin kasafin kudin na dalar Amurka $1.572 billion tare da gindaya sharuɗa masu tsauri na kashe su. A waje ɗaya kuma Spain da Italia sun buƙaci da a sassauta sharuɗan. Tsohon dadaddan shugaban kasar Sudan Umar al-Bashir zai gurfana a gaban kotu a yau Talata a Khartoum bisa tuhumar sa da hannu a juyin mulkin soja wanda ya dora shi kan mulki shekaru 30 da suka wuce. Tsohon shugaban kasar na Sudan wanda aka sauke daga mulki a bara biyo bayan zanga-zanga kin jinin gwamnati a fadin kasar yanzu haka yana daure ne na wa'adin shekaru 2 bisa tuhumar cin hanci. Ana tuhumar al-Bashir dan shekaru 76 da wasu mutum 16 da zargin kwace mulki yana soja a shekara ta 1989. Wannan shari'ar na zuwa ne yayin da gwamnatin rukun kwariya ta kasar ta kaddamar da sababbin tsare-tsare domin neman karbuwa a kasashen duniya. Kasar ta Sudan ta yi alkawarin mika al-Bashir ga kotun kasa da kasa ta hukunta manyan laifuka inda zai amsa tuhumar laifukan yaki da kisan kare dangi da ya danganci fadan Darfur a shekara ta 2003 sanda yan aware suka haddasa tarzoma game da yadda gwamnati ta yi watsi da waɗanda ba Larabawa bane da ke yammacin kasar. Akalla mutum 300,000 ne suka mutu yayin wannan rikici kuma miliyoyi suka rasa matsuguni.
To a gaida Aishatu Sule wace nan ba da jimawa ba za ta sake dawa da karshen labaran duniyar. To makafin nan bari mu leka Najeriya inda batun tsaro ke kara tabarbarewa a wasu sassan kasar a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Dubun wasu masu garkuwa da mutane da fashi da makami ne ta cika kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aika mana daga Yola.
Wanda aka ma akwai masu garkuwa da jama'a da yan fashi da makami da kuma yan damfara kana kuma da masu safara sassan jikin mutane daga cikinsu akwai wanda aka kame dauke da idon mutum domin sayarwa.
Wannan Abdullahi ne ya ce in kawo ba manga idon mutum ya ce in ba manga akwai mai saye.
Ba manga bello an kawo maganan ido wani ya ce in kawo masa zai saya Umar yana buwangal wannan ne kawai na sani shine ya san mai turowa sun kawo ne ni kan ban sani ba ina ganye.
Su kuma masu garkuwa da jama'a su ma bai na irin ta'asar da suka yi kafin dubun su ya cika.
Daifin shi na fi ne mutum uku ne an bayan 200,000 ta abin kaddara ga da Allah ne kuma ni na sa ka yana ba wai wani ya sa ni ba ne kawai dai abin ya zama min tsoron ne ba ne ma har ma kawai dai yanzu ina so in ga gwamnati za iya rantsar da ni ma in zama mutum na kwarai.
An kama ni na fi wani mutum ni ma wani yaro ne ya ce muna muje jiya sanci amma ni ban sanci ba 200,000 dare da altine da sandau da wani yaro sunanci Rebo dai a Kamaru a farko dai ana a Najeriya sai mu kawo nan gefen kai kan din wajen Kilange daga Kilange kuma in mun dauka kai kan dai a cikin Kilange kawai muke boye su
a cikin wanda aka nan wanda ake zargin sa da damfara ya ma bai ne dake amfani da layin tarho wajen damfarar mutane da kuma hanyoyin da yake bi wajen karɓar kuɗaɗe daga hannun jama'a.
Ni idan naje a shago haka naga numban mutum zan dauki numban sani a wayana sai in kira mutum in bayi tsoro in gaya masa cewa ina son kuɗi kaza a gurinka ko yanzu dauke ba ko in kashe ka amma magana ne na fatan baki wani zai ce min kar in saki kiransa wani kuma zagi na zai idan wani ya zagan kuma shikenan bazan saki kiransa ba wani kuma in yace kar in saki kiransa kuma bazan saki kiransa ba na san bazan samu wani abu a gurinsa ba wanda kuma Allah hukunci zan samu wani abu a gurinsa in yaji tsoro shine zai ce to ya za a yi kudin su zu hannuna sai in ce masa to ya kake gani wace hanya ne fi ma sauki shine sai ya ce mun to wani in yana so ya zama sai ya ce mun to mure wuri kaza akai ma kudin kazo ka karba idan naji hakan aga na san su ake a kama ni tunda ni ba wai ina wani abu nan kawai ina ba mutum tsoro ne shikenan idan naga hakan ne kuma sai in yi dubitin din numban sa bazan saki neman sa a waya ba wani kuma aga haka idan Allah hukunci zan samu wani abu a gurin sa zai ce to ya za a yi sai in ce to yanzu zan tura maka account zaka turo min kudi sai in je ni mai POS sai in ga masa to gashi da turo min kudi ne sai tambaye ni wani sai in ga masa kaza ne za a turo min sai ya bani account din sa sai a turo min kudi idan ya ga alaka ga zai ci kudi ya bani.
To sai dai kuma tun farko kwamishinan yan sannan jihar Adamawa CP Olubega Adeji yace sun samu wannan nasarar nema a cikin wannan wata na Yuli kacal kuma za su ci gaba da farautar sauran bata garin da ke adaba jama'a.
The efforts the officers and men at the end of this command are making towards having a less or in fact a crime free Adamawa.
Yanzu haka dai duk da irin wannan kokarin kan da garkin da jami'an tsaro kan ce suna yi matsalar tsaro na ƙara ta'azzara ne a wasu sassan Najeriya batun ne kasar ke ba fatan Allah ka kwashe wannan matsala. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz. To daga nan batun tsaron da yi bayan mutaka na wurin sirri da yi da shugaban Nigeria babban hafsan sojin ƙasa na Nigeria Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai ya ce samun bakin zaren wannan matsala ta tsaro na hannun jama'a da shugabannin unguwanni ne. Daga nan da haka na tuntubi Captain Abdullahi Adam Bakoji mai ritaya da ke tsokaci kan harkar tsaro inda na fara da tambayar shi abin da ya fahimta da kalaman na General Buratai.
Alhaji Mahmudu, wato wannan bayani da yi a wannan karon gaskiya ya fada, domin su jami'an tsaronmu kamar yadda ka sani ba su kai yawan ko matakin yadda za su iya tsare wannan al'umma su kaɗai ba, saboda haka dole sai an haɗa kai su, ma'ana su mutanen gari, sai sun ba da tasu gudumawar a su jami'an tsaro. Wannan haka yake, su mutanen gari ba sa ba da gudumawa, misali haka yake, domin wasu kamar misali wannan Boko Haram din, abin da ya sa ta yi tsamari a asaliyan shine saboda su mutanen Maiduguri ƴaƴansu ne, jikaninsu ne, ƴan uwansu ne, sai suka yi ta rufa-rufa har abin ya zo ta azzara ya fi ƙarfin su. Wannan kan abin da ya shi kamar abin nan shugaban Hausa Hafsoshin Najeriya shi wato General Tukur Buratai ya faɗa, haka yake gaskiya ne. Su mutanen gari su ma suna da nasu laifi, ai dama haka Hausa suke cewa idan mai daddawa da wari ita ma menene, idan bera da sata idan aka bi ta fara wai a bita shi ma mabisa
wato captain. Abinda wasu suke fargaba jama'a shine in suka bada waɗannan bayanai na sirri akan dawo kansu kuma ko a kai musu hari ko har ta kai ga masu rasa rayukansu, kamar me ya kake kallon wannan batu nasu?
To yanzu Alhaji Muhammad, tunda su mutanen nan suna sauraron mu kuma suna jin mu a yanzu haka, abinda zan ba su karfin gwiwa shine a da ne aka yi wannan yayin, idan ka kai matsan sanda rahoto ko soja ko makamancin haka suke zargin cewar ana dawowa kuma a gaya ma wannan mai laifin cewar wane ne ya kawo, to a yanzu ga wani tsari da su musamman hukumar 'yan sanda ta Najeriya suka yi, shine akwai lambobin waya da suka bayar daban-daban wadda kawai in ka ga dama ma kai check ka ce waje kaza ne waje kaza, shine ake aikata laifi kaza da kaza da kaza, in kai wannan shikenan ba san ka ba, in ka ga dama an kai ma kai check inda wata number misali ta daban wadda ba a ma sani ba, ba za ma a kira ka ba misali daga baya, so ba wani abu wannan, su kwantar da hankalinsu su ba da, domin wannan shine zai ce makamar, domin sun jami'an tsaron nan idan ka duba kamar a kasashen da suke kuke irin su America da su England sauransu, jami'an tsaro yawansu ya kai adadin da za su iya kula da haƙƙoƙin mutane, ma'ana yawansu ya kai adadin da ake so sabanin wannan ƙasa tamu.
Captain Abdullahi Adamu Bakoji kenan mai ritaya a Nigeria. Yanzu kuma ga Aishatu Sule ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniya.
A yau Talata, ɗan takarar jam'iyyar Democrat a zaben shugaban ƙasar Amurka Joe Biden na shirin gabatar da wasu jerin kudurorin tattalin arzikin ƙasa waɗanda za su mai da hankali kan iyalai masu aiki, yayin da yake ci gaban gaman neman zaben ƙasa da kwanaki 100 gabanin masu zaɓe su yanke shawarar wanda za su zaɓa tsakaninsa da shugaba Donald Trump. Kwamitin yakin neman zaben Joe Biden ya ce zai yi bayani yadda kudurin nasa zai samar da rukunin ƙwararrun ma'aikata masu ba da kyakkyawar kulawa wanda suka dace da ƙarni na 21 da kuma na ilimi. Daga cikin shirinsa na farfado da tattalin arzikin Amurka mai taken Build Back Better, zabukan da aka gudanar a baya-bayan nan sun nuna cewa Biden na gaba da Trump, ciki har da wata kididdiga da Reuters ya gabatar kan mutanen da suka yi rajistar zaɓe ta intanet wanda ya bayyana Biden na gaba da Trump da maki 10 cikin 100. Ɗan takarar Democrat ɗin ya ba da cikakken bayanin wasu sassan ƙudurinsa na farfado da tattalin arzikinsa a yayin da yake sukan shirin Trump game da yadda yake tafi da al'amuran tattalin arzikin ƙasar. Trump ya mai da martani tare da bayyana kansa a matsayin ɗan takara mafi cancanta da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa, ya kuma bayyana Biden da cewa ba shi da ƙwarewa da ake buƙata. Tun a farkon watan nan Biden ya bayyana shirin samar da kamfanonin kere-kere da zai ci dala biliyan 700 wanda ya ce zai samar da sababbin ayyukan yi miliyan 5 da zai taimaka wajen magance matsalar rashin aikin yi da ke dada a ta'azzara a wannan lokaci na annoba. Bayan jinkirin watanni 4 sakamakon annobar coronavirus, za a fara kakar wasan zarin ruga mafi girma a ranar Alhamis tare da jadawalin wasanni 60 da za a fafata a filayen wasannin Amurka. Yayin da masoya wasan da dama suke farin cikin dawowar wasar da aka yi wa lakabi da National First Time, akwai kuma damuwa game da batun dacewar fara wannan babbar kakar wasa a daidai lokacin da Amurka ke ci gaba da samun hauhawar sababbin kamuwa da coronavirus, inda da dama daga ciki inda lamarin ya fi kamari suka kasance wuraren da 'yan kungiyar wasan suke zaune.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger, yayin da dan takarar jam'iyyar PNDS Tarayya Bazoum Muhammad ya fara rangadin yankunan karkara don ganawa da magoya bayansa, wasu 'yan siyasar kasar sun zargi jam'iyyar mai mulki da kaddamar da yakin neman zaɓe a wani lokaci da doka bata bada damar yin hakan ba. Sai dai jam'iyyar ta PNDS ta ce wannan rangadi al'ada ce da ta saba yi tun a lokacin tana bangaren adawa. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Tun a farkon watan nan na Yuli ne dan takarar jam'iyyar PNDS Tarayya Bazoum Muhammad ya kaddamar da zagaye a yankunan karkara da nufin ganawa da magoya bayansa bayan jihar Doso. A yanzu haka shugaban jam'iyyar mai mulki na can na rangadi a wasu sassan yankin Tawa, wanda a cewarsa ziyartar mazauna karkara al'ada ce da aka san wannan jam'iyya da ita tun a zamanin da take adawa.
Wannan al'ada ce ga jam'iyyar PNDS Tarayya. Shugabanta ya hito lokaci zuwa lokaci ya ziyarci magoya baya domin ya kawo musu labarin da ya shahi siyasa, ya zanta da su, ya gan zama rayuwarsu, ya san halin da suke ciki, ya san bukatunsu, domin jam'iyya wannan ne aikin nata.
Shugaban jam'iyyar Model Ma'aikata Tahir Gimba na ganin rashin dacewar wannan zagaye mai kama da yakin zabe, inji shi.
Ka san wanda ya saba da hawan kaho sai ya hau ya ga jin dadi, in ba haka ba miye abin gaugawa tun malam bazo ba a tada sallah liman bazo ba. Amman ce ka Allah shi adda iko ya san wanda zai yi ya ba bawan da ya so da shi, wani sabu ko wani jijibi bai baka shi sai Allah shi da asama.
Sannan mahimmancin jama'ar karkara da neman jin halin da talakawa ke ciki a irin waɗannan wurare, musamman jihar Tawa, yankin da jam'iyyar ke da dimbin magoya baya, yasa dan takarar ta PNDS yanke shawarar fita sabanin yadda wasu 'yan siyasar suka jibge a birnin Yamai shekara da shekaru. A cewarsa,
mu lokacin da muke adawa ba mu yi kamar adawa na yanzu ba, mu tsaya ne a mai kullum mu hidda sanarwa ta Allah wadda da abinda gwamnati yake yi, kuma mu yi kirarin cewa mu wakilan jama'a ne. A lokacin nan muna zagaya cikin karkara, muna zuwa inda mutane suke, kuma muna faddakan su, muna kawo musu jawabin mu da nazarin mu dangane da siyasa. Amma yau adawa suna zamni ne mai ba sa zauwa karkara, ba sa neman mutane, kuma mutane ba su san su ba, ba su san ra'ayi da suke ciki ba.
To sai dai masu sukar lamirin jam'iyyar ta PNDS mai mulki na cewa wannan zagaye ya sabawa doka, idan aka yi la'akari da tanade-tanaden kundin tsaron nishar
gare su doka ta mu ce mu da ake bugu da doka, su a su sun karshen doka zuwa zagayawa yana da dadi kwana so zagarin su. Amma wata ran sai iske baka da yalla biyan goro ko ɗan dabi ko na shayi da zaka ba mutane, dole ka tsaya sai kai bido su daga horoto su ka same su a hannunka sannan ka fita. To su abin gashi aje a ƙasa yake, dan shi ne nace 'yan ƙasa su amshi kuɗin da za a kai musu wannan kuɗin, su ci kayan su halal ina su ne. Amma ka ai zaben tumurin da aka saba.
Mataimakin shugaban hukumar zabe Dr. Aladuwa Amada da na tuntuba akan wannan cece kuce ya bayyana cewa nan gaba kadan za su yi magana akan dukkan batutuwan da suka shafi sha'anin zabe, saboda haka ya bukaci in jira lokaci za a waiwaye ni. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Mumuni Barma. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar ta Niger za iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodewa shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Tanzu kuma sai shirin mu na noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, wakilin Abdulwahab Muhammad ya fara tattauna da gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad kan kaddamar da bikin noma da yi na shekarar 2020 da sayar da taki iri-iri don tallafa wa manoman jihar. A cikin shirin namu na wannan makon, gwamnan zai dora kan bayanin da ya faru na wani kamfanin kasar Amurka da ya zo zai taimaka wa manoman jihar.
A sa mutum yana da gida a sama, kasa kuma yana kiwon kifi ko yana kiwon dabbobi don abin da suke so da kashin da naman da kuma gashin da fatan duka kudi ne. To irin wannan muke so mu zo mu fara, shi yasa kuka ga mun fara bada kuzari wa mata su fara kiwon akuyoyi don irin sa ne zai kawo mana farfado arzikin jihar mu, tunda bayan nan abin da muke da shi da ma'adanai ne, amma ba zai magana wannan ba tunda shi ma akwai kuduri na musamman da muke da wayansu wanda suke da sha'awan ganin cewa mun hako da ma'adanan mu, kuma ba yanda ake yanzu ba kawai tanin cewa su zo su dinga bata mana wuri su tafi. Shi wannan bai da wani tsada, bai kai ma na tsadan wanda ainihin muke amfani da shi wato na NPK da urea ba. Sai dai kuma bambancin sa ma in muka zo muka fara yin wannan noman, shi manomi ba zai dauki nauyin sai wannan, da a bashi takin ne kaman kyauta kaman wato na bashi sai ya sayar da mai da kudin sa. To kaga da babu wani abin da zai fito daga aljihun sa. To muna ta aiki ne mu ga mun kai ga wannan gaban daga lokacin da manomi zai dinga sayan taki har zai ko yana sayan takin na bashi, da wanda zai zo a bashi takin din ana so in yi noman za a amfana da shi ya kasance noman ya zo masa komai a riba, amma komai akwai matakala. Yanzu dole ne mu ci gaba. Bambancin abin da yake faruwa baya za a dauki naira biliyan 3 ko 4 a sai taki a raba kyauta, wani a bata, wani a sace, wani a ce an taimaka na kyauta mu kofarin. Yanzu mun dauko jari ne muka sa na miliyan 700, ya isa kowa ya samu taki a shekara, saboda da manomi ya sai ya dawo da kudin kuma din yana na har da riba kowa zai samu, ba wai abu ne na kyauta ba. To shi organic kowane irin shuka yana amfani da shi, abinda kawai yasa ba za mu yi amfani da shi da kowane shuka ba don ba mu bukatar sa. Bukatar mu sa organic don mu sai wa kasuwan Turai wanda suka fitta wani ka'ida cewa su ba za su sai kayan mu don mu samu kudin shiga ba sai mun amfani da wannan takin. Amma wannan takin ba shi ma wanda ake na urea da NPK ba wannan illa ne yake da shi ba, abu ne kawai na harsashen bature wanda yake gani akwai waɗansu sinadarai a ciki wanda in aka dade ana amfani da shi zai illa wa mutum wadan adam.
To ranka dade ta ganin da cewa to farashin ku yayi kasa sosai, yaya za ku tabbatar da cewa wannan taki da kuke sayarwa ma mutanen jagoci bai shiga wasu jihohi ba?
Nuwa. To shi yasa muka dauki matakai sosai, su kansu wanda suka kawo kamfanin su suna sai da takin sun kafa cibiyoyi guda uku kuma wato a Ningi da alƙalari da nan garin Bauchi wanda za su dinga sa idanu, kuma muna da ma'aikatan mu na BASAC don kowa san waye manomi. Kuma yanzu ba za mu dinga daukan abun mu muna ba mutane kawai, sai kai da kanka za ka zo da chemical da komai ka je ka saya, kuma za mu bude kowane karamin hukuma inda za a dinga saya. Bambancin da da ake daukan trailoli a je a ba mutum daya ce sai ya kawo, ba zai ba da niyan a sayar, sai dai kaga an crossing din sa an kai Niger ko an kai Kamaru ko kuma an kai Jigawa. To za mu yi kokari tunda mun kawo wani rahusa na musamman na 500 mun tabbatar da cewa akwai riba a ciki, mutane za su dauka su sayar. To dole ne mu dauki wa'ansu matakai abubuwan da muka dauka ba mu so mu fadi amma muna tabbatar wa mutane cewa duk wanda yace zai amfani da taki mai je sai zamu kama shi ai buhun da ma kun ganshi da tambarin bauchi amma wannan bai hana sayarwa wa nuri amma aje a sayar duk mun dauki matakai na ganin cewa duk wanda yace shi ma ya kuka da kansa amma ba za mu fada ba saboda sirru ba mu so mu ga mutane ka san ka ga mutane matakin da ka dauka su ma za su dauki wannan mataki
naji ka ba ma wannan wani karin guda kace idan suka noma kayan gonansu gwamnatin ka za ta saya
eh mun fara tun daga yanzu mun cire kudi kalilan miliyan 150 cikin kudin da muka samu rara na World Bank da suka ba mu na SAPTAS din su ne manoma suna cikin institution da muke so mu ba su karfin gwiwa sai muka ce to kamar yanda na saba yi a Abuja muka sai kayan noma a wajen manoma a rani a kaka ne so mu ajiye idan damina ya shiga lokacin da abin yayi wahala to sai mu fito da shi mu sayarwa talakawa da rahusa a kudin da muka saya ma ya zama da rahusa har ma mu ƙara riba kadan kudin ajiyan amma duk da haka mutane suna son barka suna son albarka saboda kudin zai zama to rabi misali mun sai buhu a 10,000 ya zo ya dawo 18,000 mun fito muka sayar da shi 11,000 kaga an samu rahusa na biyu manoma ba za su yi kuka da cewa sun yi noma ba mai saya ba na tabbatar wa manoma duk abin da suka noma zan saya mun ba samu mai saya ba shine abin da nake so in yi ana kiransa buffer stock wato wani ginshiki kaman katanga na bada inganci wa manoma wasu su san cewa tabbas abin da suka noma za a saya kuma zai samanto da farashi mai kyau ba wanda zai zamanto sun yi hasara kaman yanda ake na hasaran lokacin kakan tumatur
ba sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin gwamnatin jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad da kuma wakil Abdulhab Muhammad sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
bakai da Muhammad Hafiz Babali yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email
Kuma na farko a yau ya fito ne daga Rirwano Ibrahim London Uba inda ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa harin da wasu ƴan bindiga suka kai a yankin Kaura da ke jihar Kaduna inda suka kashe mutane da dama tare da asarar dukiyoyi wannan abin bakin ciki ne kuma muna ƙara kira ga gwamnatin tarayya da ta mai da hankali ga yankin Arewa domin fa akwai matsala sannan kuma ga wasikar haɗin gwiwa da muka samu daga Umar Adamu Katagum da Abubakar Maliya Katagum daga jihar Bauchi su kuma suka ce salam BOA Hausa hakika ci gaba da samun matsalolin tsaro a yankin Arewa maso yammacin Najeriya da ake kwatantawa da ayyukan ƴan bindiga tabbas wani abin tada hankali ne ya kamata rundunar sojin Najeriya ta sauya salon yadda take yaki da ƴan ta'adda domin kawo ƙarshen wannan matsalar cikin gaggawa yanzu kuma sai sako mana ƙarshe da ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau shi kuma ya ce VOA Hausa da a ce gwamnatocin ƙasashen mu na Afirka masu karɓar shawara ne ga na ba shawarar cewa ya kamata a dinga fifita yawan albashin sojoji fiye da albashin kowane ma'aikacin gwamnati musamman idan muka yi la'akari da irin yadda suke ba da rayuwarsu don kare rayukan al'umma daga ƙarshe ina musu addu'a Allah ya ƙara ma sojojin Najeriya da Niger da Kamaru da Chadi da ma Ghana lafiya da nisan kwana dan darajar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to madalla mun kuma gode da sakonnin ku ku ci gaba da aika mana da sakonni
yanzu kuma sai labarai a takaice
sama da miliyan 14.7 da aka tabbatar suna dauke da cutar nan mai kisa ta coronavirus da waɗanda suka mutu 610,000 a nan Amurka masu bincike na sanar da ci gaba da aka samu na samar da ingantaccen rigakafin cutar tsohon dadaddan shugaban kasar Sudan Umar al-Bashir zai gurfana a gaban kotu a yau talata a Khartoum bisa tuhumar sa da hannu a juyin mulkin soja wanda ya dora shi akan karagar mulki shekaru 30 da suka wuce A yau talata dan takarar jam'iyyar Democrat a zaben shugaban kasar Amurka Joe Biden na shirin gabatar da wasu jerin kudurorin tattalin arzikin kasa
Masu aure da haka makawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi 8:30 kenan agogon Ghana za mu saki dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kaimu. Amma kafin nan bari mu mika zakon ta'aziyya ga iyalai ɗan uwa da abokan arziki bisa rasuwar Alhaji Tasu'u wanda Allah ya cikawa da safiyar yau Talata a garin da suke jihar Plateau. Da fatan Allah ya sa ya huta amin. Yanzu kan a madadin Aishatu Musule wacce ta tani gabatarwa sai kuma Julie Lindsay Creation da ta hada shirin. Ni Mahmud Lado ne ke cewa mutara a shirin mu na dare idan Allah ya kaimu.